Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Free akan mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkan sasangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 24 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan an waye gari lafiya tare da ladan tare da Hajjummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke farin ciki kullalo wata shoshin mu a daidai wannan lokaci kakarin labarai.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya ya buƙaci ƙasashen duniya su taimaka domin kada a samu ɓarkewar rikici a zirin Gaza. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan ba a samu daidaituwa a kan ranar yin taron ƙoli tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a ranar 12 ga watan Yuni ba, to za a tsayar da wata ranar. Ƙasar Burundi kuma ta ce a shirye take ta tsage harancin da ta aza akan watsa shirye-shiryen muryar Amurka da kuma BBC a ƙasarta.
Kanun labaran kenan.
Sojoji da mugun suka zo da kayayyakin fada suke da suka kace mutane kawai, to mu ba mu san laifin da muka yi ba, abin ya dame mu.
To abu ne ya faru a ila na cikin sojoji ne suka discover akwai kama Fulani. Kama Fulani na kuma suna tare da makami a wurin.
Murya ta farko wani mazaunin wuri da ake kira Cinkai ne, sai kuma Ali Daniel shugaban karamar hukumar Rukari da aka samu wannan fitinar. Ma'aikatar cikin gida ta Najeriya za ta gina rumbun adana bayanan ayyukan shige da fice. Grace Alheri Abdul tana tafi da shirin domin iyali, sannan za mu kawo mu karatu daga Alkur'ani mai girma. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, ga kuma labarin mai karantawa Jummai Ali. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya, Nikolai Maladenov, ya yi kashe DJ Laraba cewa zirin Gaza yana dabda wargajewa. A saboda haka ya yi kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba. Mr. Maladenov ya ce tilasta ɗauki matakan gaggawa na hana ɓarkewar wani yaƙi da kuma kawar da wahalar da mutane ke sha a yankin. Sannan kuma a ƙarfafa gwiwan gwamnatin Falastinawa domin ta yi abin da ya kamata. Nikolai Maladov ya wannan furucin ne wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan wannan batu. Yankin Falastinawa ya yi fama da tarzoma cikin 'yan makonnin da suka shige, a yayin da dubban Falastinawa suka dinga yin zanga-zanga a duk ranar Juma'a a katangar kan iyakar da ta raba Gaza da Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Falastinawa 76 ciki har da yara 11 jami'an tsaron Isra'ila suka kashe, kuma fiye da mutane 3,000 ne suka ji rauni cikin wata ɗaya. Kwamitin sulhu yana tattauna wani daftarin ƙuduri da ƙasar Kuwait ta gabatar da ya buƙaci a tura wata runduna zuwa yankin Falastinawa domin kare farar hula. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu za a sani ko zai gana da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a ƙasar Singapore ko kuma a'a. Tunda farko shugaba Trump ya faɗa cewa idan ba a cimma daidaituwa na yin taron ƙolin a ranar 12 ga watan Yuni ba, to za a yi a wata ranar da bai bayyana ba. Ita ma Koriya ta Arewa ta nuna alamar cewa za ta janye daga halartar taron ƙolin a saboda buƙatun Amurka akan shirin nukiliyar ƙasar. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗawa kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Wakilan Amurka cewa akwai yiwuwa ko kuma yana fatar za a yi taron ƙolin kamar yadda aka shirya. A halin da ake ciki kuma, jiya Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amincewa tawagar wakilan Koriya ta Arewa zuwa ƙasar Singapore domin halartar taron ƙolin da ake son yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewan. Ƙasar Burundi ta ce a shirye take ta ɗage takunkumi ko kuma haramcin watanni 6 da ta'aza akan watsa ko kuma gabatar da shirye-shiryen mujar Amurka da kuma BBC a kasar ta. Burundi ta yi wannan furucin ne bayan ta gama wato ta gana da wakilan gidajen radio makonni 3 da suka shige hukumar sadarwa ta kasar Burundi ta ba da sanarwar haramcin. Tace muryar Amurka da BBC sun keta dokokin kafofin yada labaru akan yadda take gudanar da rahotannin da suka shafi kasar Burundi cike har da ƙuri'a ko kuma zaben da aka gudanar a kasar na yi wa tsarin mulkin kasar Koskorima domin ƙara wa'adin mulkin shugaban kasa. A makon jiya, Jeffrey Tambor, ɗaya daga cikin shugabannin muryar Amurka, ya kare yadda muryar Amurka take gabatar da rahotannin da suka shafi al'amura a kasar Burundi a wata wasiƙa da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar Burundi. Mr. Tambor ya ce a shirye Amurka take ta tura jami'anta domin tattaunawa da jami'an kasar Burundi akan dukkan damuwar da kasar take da su. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A lokacin da annobar zazzabin Ebola ta barke a Afirka ta Yamma a shekara ta 2014, babu wanda yake cikin shirin ko ta kwana akan akuwar wannan al'amarin. Allurar rigakafin da ake kokarin kirkirowa tun lokacin da aka samu bullar annobar zazzabin a shekara ta 2013 tana ƙasa tana dabo. Gwamnatoci suna tafiyar hawainiya wajen ɗaukar matakai ko kuma kasa sanin barazana ko kuma hatsarin da ke tattare da bullar annobar zazzabin. Su kuma jami'an kiwon lafiya sai suka tsinci kansu cikin tsaka mai wuya wajen ba da jinya. A saboda haka, a lokacin da aka samu damar shawo kan wannan matsala a shekara ta 2016, fiye da mutane 11,300 sun mutu a kasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a saboda wannan cuta, kuma ta laƙumi fiye da dala biliyan 4. A wannan karan, a lokacin da aka samu labarin yiwuwar barkewar annobar Ebola ɗin a wani ƙauyen jamhuriyar Congo a ranar 18 ga wannan wata na Mayu, cikin kwanaki 2 kusa ta tura masana zuwa yankin. A takaice, nan da nan aka fara ɗaukar matakan daƙile yaduwar wannan annoba, domin kuwa an yi amfani da darussan da aka koya a baya wajen ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar. Daga kausan harshe, ƙasar Ukraine ta musanta wani rahoto da gidan rediyon BBC ya gabatar cewa ta biya lauyan Trump mai suna Michael Cohen dala 400,000 domin ya shirya wata ganawa tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine Petro Poroshenko. Ofishin Poroshenko ya bayyana rahoton a kan cewa ƙarya aka kantara. Rahoton na BBC ya ce shugaba Poroshenko yana nuna sha'awa ko kuma ya nuna sha'awar yin tozali da shugaba Trump da Amurka a shekara ta 2017. Fadar shugaban Amurka ta White House bata ce komai ba game da wannan rahoton. To amma lawyer Cohen da wasu masu shiga tsakani na kasar Ukraine sun musanta wannan rahoton.
Labaran duniya kenan, ya gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Jummai Ali ta gabatar. Rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewa ta samu nasara ta rwatsa gungun wasu jan bindiga dadiye a yankuna daban-daban na kasar baya ga cafke wasu makiyaya dauke da makamai a jihohin Nasarawa, Benue da kuma jihar Taraba. Tana mai zargin cewa makiyayan suna shirin kai hari. Ana haka ne wata al'umma da ke zaune a wuri da ake kira Cinkai a karamar hukumar Rukari a jihar Taraban ta yi zargin cewa wata tawagar sojoji da ƴan sanda ta kai mata hari ba tare da wani dalili ba, kamar yadda wannan mutumin ya ga Ibrahim Abdul Aziz.
Sojoji da mobal suka zo da kayayyakin fada suke da kashe mutane kawai. To mu ba mu san laifin da muka yi ba, abin ya dame mu. Kuma yanzu sai jirgin sama ya zo kasa-kasa kaman zai sauka kan mutane, yana ta zawo ɗin gaba mutane na ta faɗiwa ruwa suna mutuwa. Wannan abu shi ne ya ɗaga hankalinmu gaba ɗaya, mun rasa yadda za mu yi. Mu ba mu da wanda, ba mu da kowa sai Allah.
To sai dai kuma faɗi ƙoƙarin ji daga bakin daraktan yaɗa labaran rundunar soja Najeriya Brigadier General Tazachukwu. Abin kofa ya ci tura domin kuna ta buga wayar sa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sakon katta kwanan na aike masa to amma kuma shugaban karamar hukumar Ukarin Honorable Adi Daniel ya ko bayyana abin da ya sani a matsayinsa na babban jami'in tsaro a yankin
Eto, abu na ya faru a ila na cikin sojoji ne suka discover akwai kama Fulani kama Fulani na kuma suna tare da makami a wurin wanda soja suka ji labari sai suka kai patrol wurin zali da suka kai patrol wurin sai Fulani kuma sai suka sami sojojin da hari a cikin hari kuma har suka kone motocin sojoji guda biyu sojojin kuma suka zuba a gudu domin su tura da rayukansu Fulani kuma nan da nan kuma suka gudu. Ba wannan annata ziharcin kai samu ganin ma idona. Na je na gane wanda aka ji musu rene, na gane mutane uku. A cikin mutane uku na biyu rai ta hannunsa. Yanzu sai na dawo inda abu ya faru ga motocin sojoji guda biyu da Fulani suka kone. Muna zagaya wurin sai muka ga gawan soja a kwance ba harbi a jikin shi amma ba rai. Sai muka samu wurin sojoji kuma suna fitowa daga jeji ɗaya wanda wuta sun ɓata a jeji. Muka same su muka fito da su. A gani gwamnati ba ta ba ma kowa doka ƙarshe makami a hannu ba.
Jihar Taraba na mako cikin jihohin da ake fama da tashi-tashen kula da ke da nasaba da faɗin makiyaya da manoma batun da manazarta ma ke ganin fa akwai abin dubawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kashe ba
sanya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba.
Majalisar Ministocin Najeriya ta yanke shawarar bada aikin kungilar gina hanyar dogo daga kudancin kasar zuwa arewacin Najeriya da zai zarce zuwa Jamhuriyar Nijar. Haka nan majalisar ta yanke shawarar gina rumbun adana bayanan shige da fice a kasar kamar yadda ministan cikin gida janar Abdulrahman Dambazau yayi bayani a tattaunawa da yayi da Umar Faruk Musa.
Akwai kun san passport da ake bayarwa da kuma visa da aliens card wanda ake kira SEPA kuma wanda ake kira green card a America kenan. To duk wanda aka ba akwai na'ura details na sunansa da komai na suke shiga. A halin da muka tarar duk waɗannan abubuwan records din suna zuwa database na waɗannan service providers da aka yi wannan kwangilar da su. To yanzu shine muka ga cewar saboda yanayin tafiya da ake yi kuma yanayin ƙasa yanayin duniya ya kamata mu tattaro duk waɗannan abubuwan waje daya wanda za a sa ƙarƙashin immigration wato ma'aikatar shige da fice wanda su za su ɗauki nauyin tsare wannan abubuwan information din yadda cewar ba za a iya samu a fitar da su yadda aka ga dama ba. To shi yasa muka ce za a samu gini babba wanda ake kira technology building wanda zai kunshi duk wannan abubuwan a waje daya a nan wajen office din su na immigration.
Game da sha'anin layin dogo kuwa wanda zai taso daga Fatakwal har Yaddire Maiduguri da kuma Jamhuriyar Nijar, tsohon shugaban kungiyar sufuri ta Najeriya Malam Suleiman Danzaki ya bayyana min irin muhimmancin da ke akwai wurin inganta ko tsara irin wannan layi na dogo ta fannin cinikayya da kuma mu'amala ta 'yan ƙasa a Najeriya.
To mahimmancin layin jirgi yana da yawa. Na farko zai rage ainihin damun da ake ma hanyar mu da suke lalatawa da yawan muggan kaya da ake ɗaukowa. Baya ga wannan yana da tasiri game da maganar yadda mutum bai da lafiya, gajiya da sauran rage shekarun motoci wadda yake motoci ke kawowa. Saboda haka babban ci gaba ne ga ƙasa in an samu wannan, kuma ina ma gwamnati murnan wannan shawara da aka yi wa mutanen Najeriya baki daya.
Thank you.
ci gaba da kokarin tantance yawan kudare da aka ware domin waɗannan ayyuka. Daga jihar Bauchi kuma mun samu labarin cewa
to abinda da shi mai girma don makaddashin gwamnatin jihar Bauchi wanda halin yanzu ya ce gaba da takardar aje aje shi yake fada shi ne a yadda ake daukar shi a wannan tafiyan ga bai dace ba a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba cigaba da wannan tafiyan saboda bai adalci wa gwamnati ba saboda
za mu ka muku cikakken rahoto kan aje aiki da mataimakin gwamnatin jihar Bauchi injiniya Nuhu Gidado cikin shirin hantsi. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 1 na dare da kusan minti 16 albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai girma.
Sunana Ummu Kulsum Hassan daga makarantar Alullahi Academy Murtala Muhammad Tuwe Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu limatuha ma ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimun hakim. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'at falamma nabba'a bi qalat man am باق هذا قال نبعني الأليم كبير إن تتوبى إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات سيبات وأبكارا صدق الله العظيم.
الله سامو داتي. Kuna da tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka dan birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama ga Gidas Alheri Abdu da shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara nazari akan yanayin da aka shiga inda ake ƙara samun ma'aurata suna kuntatawa abokan zaman su da ya shiga kaiwa ga kisa akasin abin da aka saba gani a lokutan baya. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masana da majibantan wannan lamari domin neman gano masababin wannan lamarin da kuma matakan shawo kansu. A yau ma muna tare da bakin namu Barista Maryam Ahmed wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙoƙin iyali da Malam Abba Bello jami'in ƙungiyar dake aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da aikin lafiyar ƙwaƙwalwa asibitin koyarwa na Aminu Kano. Madugun wannan tattaunawa wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Dr. Haruna Yakubu ko wannan lamarin yana da nasaba da camfin da waɗansu ke yi cewa shafa aljanu ne ko kuma taɓin hankali ke kawo wannan lamari kasancewa lamarin ya shafi talakawa da attajirai masu ilimi da kuma marasa ilimin boko. Sai ya bayyana cewa
a gaskiya irin wannan abu mafi yawancin lokaci mutane suna danganta shi da ko iskokai ko aljanu ko rashin ilimi ko yawan ilimi da dai abubuwa da dama, amma a gaskiya halittar kwakwalwar ɗan adam kowanne da irin nashi. Akwai irin mutanen da suna da kwakwalwar da ba sa iya jure takura, idan ka takura musu sai kwakwalwar ta raya musu ba za su ma iya juriya ba. Lokacin kwakwal za su iya yin abin da suka ga dama, sai bayan an aikata abin tukunna za a zo ana da na sani. akwai kuma mutane da dama da suke da matsaloli a kwakwalwansu da ya danganci matsala da ya kamata a zo asibiti amma ba a sani ba ana ta zama da su ana ganin kaman ai wannan abin da wani ke yi ko abin da wance ke yi ai iskanci ne ko kuma ai kawai samun wuri ne ai kawai wani irin tsatsauran ra'ayi gare ko wani abu ko shagwaba ba irin abin da ba za ka ji ba kuma mafi yawancin su suna da matsaloli ne akwai matsaloli na kwakwalwa da dama da za su iya sa mutum ya aikata irin wannan abubuwa kuma wannan abubuwan da ake ta maganan aure tsaka ko a ce a cikin aure ba fa a aure kadai abubuwan nan ke faruwa ba abin da yasa yafi yawa aka fi jin na aure dan saboda wa'anda muka dan sassani tsakanin shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu ya kai ga rashin rai shi yasa aka sani abubuwan nan suna faruwa kusan kullun a cikin gidajenmu za ka ga mutum kuma ba lalle sai ma'aurata ba kowai dai mutanen da suke da kusanci zai iya yiwuwa magoci zai iya yiwuwa ɗan uwa na jini zai iya yiwuwa kowai zamantakewa na gida daya kaga mutum yana takura wa dayan kuma takuran nan ba lalle sai ya dake mutum da hannu ba takura iri-iri ne ko fuska ko kallon banza kake wa mutum ko kuma kalban mutum kullun-kullun to sai ta takura wa mutum nan kamar yadda barista ta faɗa har ya kai ga mutumin nan ya kai makura kwakwalwar ta raya mishi kawai ya juyo ya maida martani kuma kwakwalwa kala-kala ne ko da babu me ake cewa ne matsala a cikin kwakwalwa zai iya yiwuwa cewa halittar da Allah ya yi wa wannan mutumin a turanci ana cewa personality akwai personality akwai kuma personality disorders ma'anan personality disorder shine a yanayin da halitta dan adam akwai wasu masu irin wasu irin halaye da zaka ga mutane suna ganin matsaloli ne to amma a gaskiya mu dai daga wajen ba wani dangantaka da aljanu ba wani dangantaka da karancin ilimi ko yawan ilimi ko da yake yawancin matsalolin da ake samu na kwakwalwa a asibiti idan mutum na da ilimi ana dan samun sassauci a cikin da sunan shi matsalolin
alaba yanzu daktar ya mana bayanin cewa wani abun bai takaita ga ma'aurata ba kawai ko cikin gida hatta in dai akwai alaka ta kodda ko aboka ko zaman majalisa ko zaman unguwa da sauransu ana samu wata alaka dai ta kodda akan da takan wanzu tsakanin al'umma wai bincikinku kun fadada shi zuwa wannan mataki da likita ya yi magana
wato ka san yanzu gaba daya ma abinda ake tinkara shine wasu abinda ake kira violence against persons babu wani magana ta jinsi ko halitta ko shekaru ko ilimi ko karfin tattalin arziki ko talauci da sauransu magana ake ta dan adam kurum persons so magana ta Allah ba wai magana sai ta kawai an ware wani bangare daban ba ko kuma a wasu halittu bangaren halittu na dan adam na daban ko kuma shekaru ko kuma wani abu makamancin haka kuma kamar yadda ka tambaya in ka kalla abin da yasa zaka ji an fi alakanta abin ga ma'aurata kamar yadda doctor ya bayani watakil bayanan sun fitowa a yanayin zamantakewa ta ma'aurata ko kuma zamantakewa ta iyali generally shi yasa an ka kalla ai da farko nace maka muna kiran shi domestic violence me yasa muke kiran shi domestic violence saboda duk wani abu ko kuma duk wata alaka da ta shafi gida ko zamantakewa ta gida kama ga kula da tarbiyyar yara ne kama ga kula da hakokinsu kama ga kula da mai gida ne kama da kula da uwar gida ne su duk wannan ya shafi wannan so a zahiri kamar yadda doctor ya magana ba wai magana ce ta jinsi ko kuma zamantakewa ta iyali ba ko ta ma'aurata kurum
kenan waɗannan alƙalma misali da kake cewa sun karu dazu daga shekara ta 2016 zuwa 17 din nan ko 18 sun kunshi ko waɗannan nau'ikan wannan cin zarafi ko kuma rashin jituwa ko matsaloli na zamantakewa
ai kashi sana maka kusan me gaba ɗaya ne maka kudin goro na ce maka domestic violence ko kusan ka kalli shi domestic violence din akwai abubuwa da yawa da suka kunshi suke tattara shi misali akwai abin da muke kira economic abuse cin zarafi ko take haƙi na da ya shafi tattalin arziki ko denial of inheritance wato ta hana abin da aka misali a harkar gado ko harkar wasiyanci da shauransu, ka hana mai haki ko wanda aka ba haki hakinsa, ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya, ko wani access to service, wasu tallafi ko gudunmawa da ya kamata a bawa mutum ko iyali ko da ko mace ko miji ya bayar, ya hana duk ya tattara yayi wannan bangarori ne da shi da yawa. Akwai ma abin da ya shafi shi kansa child protection din, shi kansa kula da yaro din da tarbiyarsa da shauransu. So duk ya kunshi wannan, yana da fadi gaskiya shi da domestic violence. Abu kuma wanda mai muhimmanci na kusan shi ne wanda muka kusan alakanta batutu mai kai, wanda muke kira battery, spouses battery, duke-duke tsakanin ma'aurata ko miji wa mace, ya lakada wa mace duka ko mace ta lakada wa miji duka, duk ya kunshi wannan, duk muna kiran shi domestic violence.
Wai bari samari lakada dukan nan da sauran cin zarafi yana da nasaba da wancan batu na batun tattalin arziki, misali dan yace akwai ma cin zarafi wanda ake yin sa bisa tafarkin tattalin arziki
batu anan ne gaskiya ka san. Kamar yadda daktar ya yi magana, kowa da irin yanayin da Allah ya halicce shi, kuma wayansu sukan jure wayansu abubuwa da dama, kuma although zaka iya alankanta shi da wannan tunda, amma kuma ka san da zaka bashi ba kaso ne mai yawa ba, tunda batu ne wanda akwai wayanda za su iya jurewa, tunda in an yi auren da wani zai ce maka na aure ka da shi da babu muna tare kuma a ci gaba da zaman, to amma akwai wayanda kwata-kwata ba ma a san da wannan ba, wala namijin wala macen, wannan namijin idan bashi da kuɗi a jiyonsa to yafi kowa masifa, wata mace idan ta ga babu ta buƙaci a bada to ta fi kowa masifa. So ba batu ne wanda yake magana akan cewa ko jinsin mata ko kuma jinsin maza, batu ne in kai magana economic factor, batu ne wanda ya shafi jinsin guda biyu, kai in ma ka tsallako ma a gurin har ƴaƴan ma ya shafa da makota da sauran mutane na kan hanya, tunda batu ne yana magana kan cewa mutum idan bashi da shi yawanci idan baka iya controlling ba to kafi kowa buri kuma kafi kowa tsammani, kuma duk wanda ya taba ka ji kake kawai ya nushe ka ne ko kuma ya watsa maka kasa a ido. So haka I think batu ne kamar yadda doctor ya faɗa, batu ne na sai mun san mu suwaye ne tukunna da kuma me yake muke iya dauka, sannan kuma mu zo mu bi mu kiyaye, amma batu na
ina
shi kadai bane.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji matakan da masana ke gani za a iya dauka domin kare aukuwar kazamin tashin hankalin da ke aukuwa tsakanin ma'aurata. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune.
To a gaida malamai, hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice kafin mu sallama da ku baki daya.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya, Nikolai Malandrinov, ya aika shaida jiya Laraba cewa Ziran Gaza yana dab da wargajewa, a saboda haka ya yi kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakan ganin faɗa bai ɓarke a yankin ba. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu za a sani ko zai gana da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni kamar yadda aka shirya a ƙasar Singapore ko kuma a'a. Kasar Burundi ta ce a shirye take ta dage takunkumi ko kuma haramcin watanni 6 da ta'aza akan watsa ko kuma gudanar gabatar da shirye-shiryen muryar Amurka da BBC a kasar ta. Burundi ta yi wannan furucin ne bayan da ta gana da wakilan gidajen rediyo a kasar ta.
To madalla a gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin safe sacen da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shirye, amma kafin mu sallama muna yi wa abokin aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa ta'ziyar rasuwar matar mahaifinsa Hajiya Habiba mai inkiyar Hera, wacce Allah ya yi wa rasuwa jiya Laraba a garin Kwantagora. Allah ya ji kanta da rahama ya bada jumurin wato wannan rashi. Yanzu a madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Cibahiro Diodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga masa, anan ne sahaba Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.